ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسين دري أكد الشدة فكرتو دمك غباتروا لتات فقه نا ابن حجر العسقلاني بسونا بلوغ المراه منا cikin kitabun nikah muna bayani game da sharuda ga aure yau zamu karanta hadisi na 29 zuwa karshen babin hadisi na 31 insha Allah wadannan hadisai suna dauke da bayani akan auren kashe wuta shine ake kira nikahut tahlil ibn al-asir عند تاب النهايه في غريب الحديث الجزء na farko shafi na 431 yace abinda ake nufi da nikahut tahlil auren halattawa هو أن يطلق الرجل امرأته هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا مثل أن يتعرض ما تلسى حتى سعنوا ربوة حركشي أكو سو أكو ينسكنت فيتزوجها رجل آخر سيأتامون مثل دقون الذي أورجت ونما ترك على شريطة أن يطلقها بعد وطئها شردي زي سكيتا ونما تأبايا تارديتا لتهل لزوجها الأول سبود تحلتك جميجي تنفاقه متينا دماتا أنسى مربوا كشي أكو سو أكو ينا سكينتا تدا ما بيسكا إذا متينا ربو دماتا سكي أكو أولي أكاري dole sai tayi wani aure kafin nan za ta dawo gare shi saboda haka sai a samu wani mutum wanda zai aure ita wannan mata sharadi sai sa auren kashe wuta yana cikin auratayya wadanda ake sa su a karkashin al-ishtiraq fi nikah aure ne wanda an kulla shi akan sharadi saboda haka shi wannan mutumin zai aure matan ne don ya sake ta bayan ya tara da ita idan yayi haka litahilla li zawjiha al-awwal mijinta na farko kaga yana halatta kenan ya saki auren sa wannan shi yasa ake kiran auren nikahut tahlil auren halattawa shi wannan ya aure ta ne saboda ya halatta auren ta ga mijinta na fari to sannan akwai fassara ta biyu da ake summiya muhallilan bi qasdihi ila tahlil me yasa ake kiran sa mai halattawa saboda nufin shi ya halatta abin ko da yake ba zai iya ba amma daga niyyar mutum ana ba shi sunan abu daga niyyarsa ana ba shi sunan shi kamar kasuwanci da larabci akan cewa mutum al-mushtari mai sayan kaya ko da bai saya ba idan ka zo shagon mutum ka ce ina son abu kaza sunanka al-mushtari mai saya ana kiranka mai saya ko da kuwa cinikin bai kuzo ba ka juya kai tafiyarka idza qasada ash-shira saboda ka taho da niyyar zaka sai wannan kayan to shi sa ake kiran wannan mutumin al-muhallil mai halattawa ko da bai iya halatta abin ba wannan shine auren da Hausawa suke kira auren kashe wuta kuma da za su kira shi auren kunna wuta da yaji dalili kuwa saboda hadisin da zamu karanta wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda قال عبد الله بن مسعود يقول لعن رسول الله من ظن الله ياتيني ما المحلل من اورا هلك تمشي والمحلل له دكما وندا اتحد تامس اورا ايتا ونن ماتا النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني موسى البركه من ظن الله يلا ان شيخ رواه احمد الامام احمد يروي حديثه shine hadisi na 3871 a littafin al-Musnad wa an-Nasa'i haka nan al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisin a littafin sa as-Sunan al-Kubra yana da as-Sunan al-Kubra da kuma as-Sunan al-Kubra yana babin nikahul muhallil wal muhallal wal muhallal lahu yanda hadisin ya zo a cikin sunan an-Nasa'i an Abdullah ibn Mas'ud qala عبد الله بن مسعود يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يا لعنتي الواشمة والمستوشمة مكي ميو متاني زاني تاتو ما تد تلون صلاة كينا تلنغ صاقة جكي متاني والمستوشمة تقوم وجتني مع صاقة جكينتا ما تد تلني مع صاقة جكينتا هي متى تاتو النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بمتاع البركة هكذا نجي توجه تميل وانا أبين يدام صناعة صناعة تكيدا تلنغة عاقة جكين متاني أنا بيان تقري والواصلة دميكارا وما تاقاشي والموصولة دما تدتني أكارا ما تاقاشي لذلك انكدوا بيوانا النم ما تاقاشي بيو النبي ياتي بمتاع البركة amma a yanzu sana'a ce mai zaman kanta ana bude salon zaka ga mace musulma ba ma mata ba har maza suna bude shaguna saboda tsaga jikin mutane a biya su kuɗi a ƙara wa mace gashi a biya ta kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam wa akil riba ya tsine mutumin da ke cin riba wa mukilahu da wanda ya ba da ribar aka ci saboda haka yasa ka ba da kuɗi ka karɓi rancen ka karɓi rance wanda za a ɗora maka kuɗin ruwa ba garura a cikinsa manzon Allah ya la'anci mai bayarwa da mai karɓa akwai malaman da suke ganin sai dai idan an kai makura kamar misali jinyar da mutum ya rasa wanda zai taimaka mishi da kuɗin da zai samu magani النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود يجي والمحلل 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 له ده وند يا اورو وتا مچي سبو ده حلتا اورنتا ده وني ميجين ده زي سكي تسكي اوكو والمحلل له ده كما شي ميجين ده اكا حلتا مسا اورن ايتا wannan matan wadannan mutanen gaba dai عبد الله بن مسعود ya kirga su so amma shi ibn hajar in ka lura ya dace magana ne ya dauko karshen ta kawai ya dauko karshen magana amma wadanda annabi ya hada su a wuri guda ya la'ance su suna da yawa sai ka koma asalin wadancan littafai da ya magana akai littafin al-musnad zaka ga hadisin yana da tsawo littafin as-sunan al-kubra na al-imam an-nasa'i zaka ga hadisin yana da tsawo ba mutum biyu bane kawai akwai riwaya ta zo ta abdullah ibn mas'ud yace akibur riba wa mukiluhu da mai cin riba da wanda ya bada damar aka ci riba wa katibuhu da mai rubuta shi wa shahidahu da masu shaidan riba idan alimu bihi idan dai sun san cewa riba ce ake kullawa suka shaida wal washima da matar da take wa mutane zane take tsaga cikin mutane wal mustawshima da kuma matar da take ba da jikin nata a tsaga mata to sai Abdullah bin Mas'ud ya ce lil hasani lil husni idan dai sun yi ne saboda su samar da kyau so wannan shi ya bambanta mutumin da zai ba da jikinsa a tsaga saboda za a mai tiyata bai shiga karkashin wannan la'anta na manzon Allah ba don akan tsaga jikin mutum saboda a yi masa tiyata wannan bai shiga karkashin la'antar manzon Allah ba saboda abinda Abdullah bin Mas'ud ya faɗa ya ce lil husni idan dai an tsaga jikin ne saboda a samar da kyau ai waɗanda suke yin tatu suna yi ne saboda ado kwalliya ko da dai su suke ganin kwalliya ce amma kazanta ce Allah shi kare mu wala wis sadaqa fa wannan riwayar sai Abdullah bin Mas'ud ya ce da mutumin da yake fitar da zakka shi ma annabi ya tsine masa albarka Allah ka tsare mu wal murtaddu a arabiyyan ba'da ijradihi da mutumin da ya yi ridda wanda ya ridda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lahance shi shine sai Abdullah bin Mas'ud ya ce mal'ununa ala lisani muhammadin waɗannan dukkan su tinannu ne akan harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyama a ranar tashin kiyama wannan lafazin al-imam an-nasa'i kenan hadisin nan ya inganta daga Abdullah bin Mas'ud babu shakka sahihun ne yana irwa'ul dalil takhrijin hadisin yana irwa'ul dalil mujallad na biyar shafi na gare 85 riwaya ta al-imam ahmad ita ma tana kama da riwayar da muka karanta ta al-imam an-nasa'i la'ana rasulullah al-washimata wal mustawshimata wal wasilata wal mawsulata wal muhilla wal muhallala lahu wa akil ar-riba wa mukilahu yanda lafazin yazo cikin sunan an-nasa'i haka ne yazo cikin al-musnad al-imam ahmad kusan dai duk abin da hadisai guda biyun nan suka dauka abu daya ne Abdullah bin Mas'ud ya kirga mutane waɗanda manzon Allah ya la'ance su daga cikin waɗannan mutane akwai mutumin da yake auren mace da nufin ya halatta aurenta ga mijinta na fari wanda ya suke tasawufu mu ci gaba ya ce wa Tirmidhi haka nan al-Imam Tirmidhi ya ruwaita wannan hadisi yana babu ma ja'a fil muhilli wal muhallali lahu akwai babi da yayi akai yace wa sahahahu kuma al-Imam Tirmidhi ya inganta wannan hadisi ba al-Imam Tirmidhi ne kadai ya inganta wannan hadisin ba kusan duk malaman hadisi sun tabbatar hadisin ya inganta akwai Ibn Qattan akwai Ibn Dakiq al-Id da sharh al-Bukhari in kadi bi litafin Ibn Hajar da ake kira at-Talfis al-Khabir da mujallad na uku shafi na 70 kuma hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban daga Abdullah bin Mas'ud zaka ga lafuzza daban-daban yana kitabun musannaf na al-Hafiz Abdul Razzaq mujallad na 6 shafi 267 Abdullah bin Mas'ud yace mal'ununa ala lisani Muhammadin yawm al-qiyamah Abdullah bin Mas'ud ya ce duk waɗannan mutane da aka kirga su tsinannu ne akan harshen manzon Allah to akwai riwayoyin hadisin da zaka gani na Abdullah bin Mas'ud inna wanda babu ma kalmar babu kalmar al-muhilla wal muhallala lahu akwai riwayoyin da suka zo da babu su to amma da yake mafi yawan riwayoyin sun zo da wannan lafazi shi yasa Ibn Hajar ya kawo shi a littafin Bulughul Maram yace wa fil babi ba wai Abdullah bin Mas'ud kadai ba a karkashin wannan magana karkashin maganar an tsine ma mutumin da ya auri mace saboda ya halatta aurenta ga wani yace an aliyin an samu hadisin sayyiduna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kaga ga Abdullah bin Mas'ud to akwai hadisin sayyiduna Ali hadisin sayyiduna Ali ba akhrajahu al-arba'atu ashabu sunan mutum uku suka ruwaito illan nasa'i banda al-imam an-nasa'i abdu sayyiduna ali hadisin shi yana kama da hadisin Abdullah ibn Mas'ud tana yiwa a lokaci guda suka ji wannan tinuwar daga bakin manzon Allah sayyidina Ali da Abdullah ibn Mas'ud a lokaci guda suka ji wannan tinuwar ta fito daga bakin manzon Allah saboda haka lafazin hadisi na Abdullah ibn Mas'ud da lafazin hadisin sayyidina Ali sai zama su suna kama shi sayyidina Ali ibn Abi Talib yace la'ana rasulullahi asharatan manzon Allah ya tsine wa mutane goma Allah karka samu na ciki akil riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaya wa shahidai wal halla wal muhallala lahu wa mani as-sadaqati wal washima wal mustawshima kuma duk suna cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud da mai cin riba da wanda ya bada damar aka ci riban wato shine wanda ya bada bashi ya dora ruwa da wanda ya karbi bashi wannan shine akil riba wa mukilu to da wanda ya rubuta da waɗanda suka yi shaida da wanda ya auri wata mace saboda ya halatta aurenta ga mijin da ya sake ta sake uku da shi mijin da aka halatta masa auren da mai kin bada zakka da mai zana jikin mutane da wacce take bada jikinta a zana mutane goma ya kirga babu shakka waɗannan hadisai guda biyu duka sun inganta ga hadisin Abdullah ibn Mas'ud da kuma hadisin sayyiduna Ali ibn Abi Talib amma kafin mu ci gaba za mu karanta kuma wasu riwayoyin har yanzu domin ka gane ba sahabbai biyu ne kadai suka ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah ba akwai Abu Huraira shine mutum na uku Abu Huraira Allah ya kara masa yarda Abu Huraira shi ma yace la'ana rasulullah al-muhilla wal-muhallala lahu manzon Allah ya tsine wa mutumin da ya auri mace dan ya halatta ta ga wani da kuma mutumin da aka yi auren don a halatta masa hadisin yana al-musnad hadisi na 8287 al-imam Ahmad ya rawaito hadisin waɗannan sahabbai Abdullah ibn Mas'ud ya kawo hadisin Abu Huraira sannan hadisin yana sunan Nasa'i da al-musnad al-imam al-Bazzar hakanan al-muntaqa littafin ibn al-Jarud hadisi na 680 hakanan al-imam al-Bayhaqi ya kawo sunan al-kubra al-imam al-Tirmidhi littafin sa al-ilal al-kabir yace ya tambayi al-imam al-Bukhari al-imam al-Tirmidhi al-majirin al-imam al-Bukhari al-imam al-Tirmidhi al-majirin al-imam al-Bukhari Allah ya nusura mana sau da yawa al-imam al-Tirmidhi yakan tambaya al-imam al-Bukhari game da hadisi yace sa'altu muhammadan an hadha al-hadith na tambayi al-imam al-Bukhari game da riwayar abu huraira fa qala sai al-imam al-Bukhari yace huwa hadithun hasan hadisi ne mai kyau shi ma hadisin abu huraira hadisi ne mai kyau al-imam al-Bukhari ya tabbatar da wannan zaka ga bayanin a cikin littafin at-talkhis wa hadir na ibn hajar mujallal na shafi na 373 haka nan al-imam al-sailai ya inganta shi a littafin nasb ar-raya mujallal na shafi na 240 anan kaga an samu karin sahabi sahabi na uku shine abu huraira shi ma ya tabbatar da cewa annabi ya la'anci mutumin da zai auri matar da an sake ta uku don ya halatta ta ga wani mutum na hudu shine Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas shi ma ya rawaito hadisi lafazin da ya duk iri ɗaya ne lafazin Abdullah ibn Mas'ud shine lafazin Abu Huraira shine lafazin Abdullah ibn Abbas la'ana rasulullahi al-muhallila wal-muhallala lahu manzon Allah ya la'anci mai aure don ya halatta mace ga wani da wanda aka yi auren don a halatta masa hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana sunan Ibn Majah shi ma babu al-muhallili wal-muhallali lahu wa hadisin Abdullah ibn Abbas shine wanda yake da rauni ta wajen isnadin shi kamar yadda zo cikin misbahu sujaja mujallal nabi shafi na 108 mutum na biyar shine Uqbatu bin Amirin al-Juhani Allah ya kara masa yarda Uqbatu bin Amir hadisin sa ingantacce ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa ala ukhbirukum bitaisil musta'ari, kuna so in ba ku labarin bunsurun aro, in ji manzon Allah, kuna so in ba ku labarin bunsuru na aro. Ƙalu bala suka ce muna so mu sani ya rasulallah, sai manzon Allah ya ce huwal muhil, shi ne mutumin da zai auri mace don ya halatta ta ga wani mutum wanda ya sake ta sau uku. Shi ne sai manzon Allah ya ce fala'anallahu almuhilla walmuhallala lahu, Allah ka tsine ma wanda ya auri mace don ya halatta aurenta ga wani wanda ya sake ta sau uku, shi ma wancan da ake halatta masa auren Allah ka tsine masa albarka. Manzon Allah sai da ya gaya masa sahabbai, sannan ya la'anci mutum. Sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaitawa la'anallahu almuhilla walmuhallala lahu. Hadisin yana sunan Ibn Majah da al-Mu'jam al-Kabir Imam al-Tabarani, haka nan sunan Ad-Darqutni da kuma al-Mustadrak al-Imam al-Hakim. Hadisin yana sahih sunan Ibn Majah, hadisi na 1582. Hadisin Uqbah bin Amir ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum na shida cikin sahabbai wanda ya ruwaito tsinuwar manzon Allah akan waɗannan mutanen shine Umayr bin Qatada al-Laythi, shi ma yana cikin sahabban manzon Allah. Yace la'ana rasulullah al-muhilla wal-muhallala lahu, manzon Allah ya tsine wa mutumin da ke aure dan ya halatta wata mace da wanda aka auri matar don halatta masa, wal mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i, maza da ke kokarin kwaikwayon dabi'ar mata, wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijali, da mata da suke kokarin kwaikwayon dabi'ar maza, waɗannan duka annabi ya tsine musu albarka. To shi ma isnadin sa yana da rauni, wanda ya zo cikin bayanin Ibn Hajar littafin at-Talkhis al-Habib. Ibn Hajar ya yi kokarin kawo riwayoyin nan da yawa, ba duka ba, a littafin sa at-Talkhis al-Habib. Kaga an samu mutum shida. Mutum na bakwai shine Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yarda. Hadisin sa yana sunan Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi da kansa ya ce hadisin Jabir yana da rauni. Waɗannan hadisai da muka karanta na sahabban manzon Allah mutum bakwai, sahabbai mutum bakwai waɗanda riwayarsu ta zo da rauni, Umayr bin Qatada al-Laythi, Jabir bin Abdullah, sai Abdullah bin Abbas. Amma sauran sahabbai mutum hudun hadisansu sun tabbata, sun inganta daga manzon Allah. To kaga kenan maganar cewa annabi ya tsine ma mutumin da ke auren mace dan ya halatta ta ga wani mijinta na fari, babu shakka wannan gaskiya ne, babu makawa. Annabi ya la'anci mutumin da zai auri mace da nufin idan ya tara da ita ya sake ta sai ta koma ga mijinta na fari. Manzon Allah ya la'ance su. Duk wanda aka ce maka annabi ya la'ance shi, babu shakka wannan yana cikin haɗari, Allah ka tsare. Wannan hadisin abubuwa guda biyu ne za mu duba a kai kafin mu wuce shi da izinin Allah. Abu na farko, Ibn Hajar ya kawo hadisin Abdullahi bin Masudu da yake magana a kan annabi ya tsine ma mutane biyu ɗin nan da wanda zai auri mace da aka sake ta sau uku domin ya halatta aurenta da mijinta na fari, da shi mijin farkon da ake ƙoƙarin halatta masa wannan auren. Abinda ya sa Ibn Hajar ya kawo hadisin ba sai ya ce maka haramun ba ne. Idan aka ce annabi ya tsine ma wanda ya yi kaza, to kaga wannan auren haramun, domin manzon Allah ba zai la'anci mutumin da ya aikata halal ba. Duk wanda ka ji an ce annabi ya tsine masa ya aikata haramu, so bai ma kawo cewa auren haramun ne ba, sai ya kawo hadisin tsinuwa. Hadisin tsinuwa ya ishe ka gane kawai wannan auren haramun ne, tunda an ce annabi ya tsine ma wanda ya yi. Wannan shi ne abu na farko. Idan aka ce tsinuwa mai ake ne, al-la'anu, manzon Allah ya tsine ma wasu mutane, kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi bin Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ya kirga mutane goma, amma a lissafin sun fi goma, inda an samu hadisin Umair bin Qatada al-Layfi wanda ya kawo mata masu kwaikwayon maza da maza masu kwaikwayon mata duk suna cikin wanda Annabi ya tsine su a lokaci guda. A littafin Kitabu Ta'rifat na Imam Al-Jurjani shafi na 247 yace asali idan ka ji an ce la'anu min Allah, Allah ya la'anci wani, to abinda ake nufi huwa ib'adul abdi bi sakatihi, Allah ya nisantar da wannan bawa ta dalilin fushi da shi. Idan aka ce Allah ya la'anci wani, to ana nufin Allah ya nisanci wannan. Me yasa aka nisance shi? Saboda ya kusantar da Allah. To amma idan aka ce mutum ya tsine ma wani, ya bambanta da tsinuwar Allah. Tsinuwar Allah ita ce fushi da bawa da nisantar da shi. Amma idan aka ce tsinuwar mutum fa addu'a ce, addu'a ce kake yi Allah ka yi fushi da wani. Ina ce Allah ya tsine ma wani, wato kamar kana cewa Allah ka yi fushi da wani. Idan ka ce Allah ya la'anci wani, addu'a ce kake. Amma idan aka ce Allah ya la'anci wani, to Allah ya yi fushi da shi kuma ya nisance shi. Wannan haka yazo cikin Kitabu Tawqif ala Muhimmati Ta'arif shafi na 621 hadi ib'adu min darajati al-abrar, saboda haka ba karamin laifi ba ne. Duk inda ka ji an ce Allah ya la'anci wani, to gaskiya ba karamin hadari ba ne. Saboda idan Allah ya la'anci bawa, yana nisantar da wannan mutumin min darajati al-abrar, ba zai cimma martaba ta mutanen kirki ba, wa maqamis salihin, sannan ba zai kai matsayin salihai ba. Shi yasa zaka ga mutum yana aikata zunubi yayi zuciyarsa tana son ya bari, ya kasa, yana son ya bar wannan aikin amma ya kasa, kashi zuciyarsa tana son a ce ya tuba, saboda akwai tsinuwar Allah a kan shi. Idan Allah ya la'anci bawa, yana toshe markafan shari'a, ko da zuciyarsa tana so ba zai iya ba. Don haka yasa ake cewa nisanta, ai Allah ya nisantar da shi. Nisantarwan ba zai cimma martaba ta mutanen kirki ba, ba zai mutu yana mutumin kwarai ba, sai ya mutu a hali mara kyau, domin makomarsa a kiyama ba ta da kyau. Saboda haka Allah yana toshe masa duk wata kafa ta tuba. Domin haka yasa idan mutum yana aikata wani laifi ya ga ya kasa bari, kuma yana so ya bari, babu shakka yana buƙatar tuba ga Allah mai girma, yana buƙatar tsananta addu'a ga Allah, saboda ba mamaki akwai tsinuwar Allah a kan shi. Amma babu zunubin da ɗan adam ba zai iya barin shi ba. Idan ka ga ka kasa bari, to akwai alamar tsinuwa. Me dalili? A suratul nisa aya ta 52 Allah madaukaki ya ce ulaika allazina la'anahumullah, sai ya ce wa man yal'ani Allah falan tajida lahu nasira. Wannan Allah da kansa ya faɗa, wa man yal'ani Allah falan tajida lahu nasira. Duk wanda Allah ya la'ance shi, ya ce ma annabi kai Muhammadu ba za ka iya zama mai taimako gare shi ba. Idan har Allah ya tsine wa mutum, shi kansa manzon Allah ba zai iya tsere da wannan bawa ba. Amma a yau mun ɗauki tsinuwar Allah ba komi ba. Saboda haka zunubai ma za ka ga ba ma duba zunubin da akwai tsinuwar Allah a kai, da wanda babu tsinuwar Allah duk zai suke. Alhali zunubin da ke tare da tsinuwar Allah ba ƙaramin zunubi ba ne. Saboda haka yasa malamai suke cewa duk wani laifi da ya zo cikin Alƙur'ani ka ga an ce an tsine wa mai yinsa. Wannan dalili ne ala anna hadha dhanb kabir, wannan zunubin babban laifi. Wannan ya zo cikin Al-Fatawa Al-Kubra na Ibn Taymiyyah mujallal 6 shafin 97 inna al-la'ana la yakunu illa ala ma'siyatin kabira. Duk inda kaji an ce an tsine wa mutum, to zunubin babba ne ba ƙarami ba. Bal la yakadu yal'anu illa ala fi'il kabira, Allah baya tsine ma wani bawa, Allah bai la'antar wani sai fa idan ya aikata babban laifi. إذ الصغيرة تقوم مكفرة بالحسنة صبو ده إذا كان عيكة كنانا الليفي هو بك نمي غفرا الله با أيوكا كسونا قوجيوا إن كان كنانا الليفوكا إن كاي الولاة في الله يأتي مكا بك ما نمي غفرا الله الحسنات يذهبن السيئات إذا اجتنبت الكبائر واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله abinda ake ce ma la'ana ake ce ma kinuwa shine nisantar da bawa daga rahmar Allah wallan yastauki ba zalika illa bi kadira babu abinda yake nisantar da dan adam daga Allah daga rahmar Allah sai babban laifi kananan laifuka ba sa sa mutum ya nisanci Allah ko kazalika ruwayatu wannan ita ce fassara da aka samu ta sahabban manzon Allah domin wani yana iya tambayan ka me ake nufi da kinuwa me ake nufi da la'anta sai ka dauko fassaran sahabban annabi Muhammad wanda yake fassaran Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace kullu zambin kutima bi ghadabin aw la'natin aw azabin aw narin fa huwa kabira duk wani laifi da kaje an ce Allah ya tsine wa mai yinsa ko Allah ko Allah zai yi azaba ga mai yin kaza to ba karamin laifi bane to ba Abdullah ibn Abbas kadai ba akwai tabi'ai kamar Sa'id ibn Jubair kamar Al-Hasan al-Basri kamar Al-Imam al-Mujahid kamar Abdu'l-Hak bin Muzahim duk waɗannan tabi'ai abinda suka tabbatar ke duk wani zunubi da kaji an ce Allah ya la'anci mai aikata shi to wannan zunubin ba ƙarami bane babban laifi ne Al-Imam an-Nawawi haka nan ya bayyana a Sharh Sahih Muslim فتوزي إلى في شافينا ثمانين دبير هكذا ابن حجر من نتاف قلوب المرامي دمك كرن تروى نتاف صفات الباري مجلد نقوم شافين قريب دو دبوما يسني بياني جمدا متين إنور الله أكم ونليف هكذا الإمام الشوكاني نتاف النيل الأوطاء مجلد نتاف شافين إليدا ستين دبير إن كتب بتفسير ابن جرير الطبري فسرن آية 52 في سورة النساء أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ما لم تفسيري دبن دبن حكنا الإمام البيهقي لتافي شعب الإيمان ينا مجلد نفر شافينا قريب درسة ابن القيم الجوزية لتافي إعلام المواقعين مجلد نفر شافينا قريب 50 ترى باب مالمين دا يربط لتاجه صبو دا يتعوتر جمد حدرين قوكرين حل التهرب حدرين قوكرين أحل التهرب وتمتن يدى وانا أبو هرمني يأيت كاش ليبنك بيكي متمن دا يحل التوانا ابن بكودا بيأيت كاش صبو دا حل التهرب yana iya sa mutum ya fita musulunci halatta haram kamar kana kokarin kai kana kokarin ka kai kanka matsayin Allah tabaraka wataala saboda babu mai ikon halattawa in ba shi ba saboda haka sai ibn kayyim jawziya ya rubuta littafin ilamul muwaqqi'in ya dinga ba da misali na dabara da mutane suke kullawa su halatta haram mutum ya kulla dabara na halatta abin da Allah ya haramta shi to anan ya kawo auren kashe wuta ya ce auren kashe wuta dan adam ne ke kokarin yayi ma Allah wayo dan adam yake kokarin wai zai ma Allah dabara shine sai ya ce fa hadhihi alwujuhi allati zakarnaha saboda sai da ya bada misalin da sun kusan 100 a littafi in ka dubi ilamul muwaqqi'in misalai daban-daban na yanda dan adam yake kokarin ya halatta abinda Allah ya haramta shi idan mutum yana son abu to yakan so ya samu malamin da zai halatta mishi da yake malaman iri-iri ne akwai miyau saboda haka ba zai rasa wanda zai halatta mishi ba yana da hadarin gaske yace sai da ya kawo misalai yace fa hadhihi alwujuhu allati dhakarnaha wa ad'afuha تدل على تحريم الهيالي ودن دليل دوكا سنة من الشيوة حرام لك يقول كريم قل دبارة على تحريم الهيالي والعمل بها والإفتاء بها في دين الله حرام لما لم يبادى فتوى فتوى ذات هل التهرام فتوى ذات هل التهرام في دين الله akwai mutanen da ke ganin in ka saki mata na taba cin wani malami an saki mace saki uku sai ya ce in an bada buhu daya na gero tana iya komawa buhu daya na gero to ni tambayin da nayi wa za a ba wa buhun kaga malamin ne zai sha kuɗi ba ruwansa idan an bada buhu daya na gero ku je ku yi zaman ku لا حول ولا قوة إلا بالله الله كثير من إيمان فتوى أكان هل تهرم في دين الله أدين الله وكرم هذا ربا ومن تأمد حديث الله شين ابن القيم يتشد إن ذاك تترو حديثي ودن دسكي توكيد بيان النبي ياتيني موني كو الله ياتيني موني كتار حديثي دسكي مغانا أكان تينوا yace wajada ammataha liman istahalla maharim Allah zaka samu duka tsinuwar Allah da tsinuwar manzon Allah suna tabbata ne akan mutumin da yake kokarin halatta haram wa afqata fara'idahu bil hiya wanda yake kokarin ya kawar da farillai ta dalilin dabara saboda haka yasa aka samu wannan hadisi la'ana Allahu al-muhallila wal muhallala lahu fa inna al-mukhada'a hiya al-ikhtiyar dabara mutum ya shirye dabara wal murawaqa izhar amrin ja'iz mutum ya kokari ya fitar da wani al'amari wanda an haranta shi da nuna cewa wannan abin ba laifi bane li yatawassala bihi ila amrin muharramin ya'ni yubtilu mutum zai iya bada fatawa saboda ya halatta wani abin da Allah ya riga ya haramta shi to anan abu na farko wanda ya kamata mu gani mu lura da shi game da wannan hadisin da Ibn Hajar ya kawo akan auren kashe wuta Ibn Hajar bai kawo hadisi akan cewa auren kashe wuta haramun ne a'a sai ya ce annabi ya tsine ma mai yi sai ya shiru wannan kadai yana nuna maka hadarin sa yafi a ce maka annabi ya haramta to sai abu na biyu ma'anar hadisin ma'anar wannan hadisin da muka karanta al-imam al-bagawi a littafin sharh sunna littafin sunna fiqhu yana musallan nabi rashafi na 79 yace arada bihi an yutallika rajul imra'atahu salatan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi mutum ne yana da matarsa so rabu har karo uku an samu shika saki tsakanin daban-daban har ya kai sau uku to anan a ka'ida ta Allah a shari'ar musulunci duk sa'ilin da saki ya kai uku a tsakanin mutum da mace aure ya kare Allah da kansa a cikin alqur'ani ya faɗa yace sai ta yi wani aure idan ta yi wani aure ta fito mijin farko yana iya aurenta falakahat zawjan akhar sai ita wannan mata ta aure wani mutum hatta yusibaha wannan mutumin da ta aura ya tara da ita fatahilla lil awwali kaga a wannan lokaci idan auren su ya mutu mijin farko yana da damar ya sake aurenta wannan shine hukuncin Allah fahaza manhiyun an to idan dai kullawa aka yi aka shirya wannan haramu ne fa idza sharata fil akdi mufaraqatiha idan ya kulla sharadi a lokacin daura auren na yadda zan auri wanci daga baya zan sake ta fa nikahu batilun inda al-aksari akasarin malaman sunna sun ce auren ma babu shi bai makullu ba auren babu shi me ya dalili saboda auren an kulla shi akan saba masharadin Allah saboda haka babu shi yanzu akwai wanda ya aiko tambaya yana cewa mutum ne ya auri mace da ya aure ta sai ya ce sharadin auren sa da ita kanin sa ne zai rika kwanciya da ita shi dai zai ringa bada cefane da komai amma idan sun haihu ƴaƴan shi babu auren saboda auren gaba ɗaya ba na Allah ba ne auren da Allah ya tsara ba haka yake ba saboda haka duk sa'ilin da za a yi sharadi a lokacin kulla aure wannan auren bai ma kullu ba saboda haka zaman banza suke zaman zinani to kamar wannan aure ne ya kasance dama an yi sharadi da shi za ka aure wannan matar amma za ka sake ta idan ka sake ta sai ta koma ga mijinta na baki to aka sanar malamai sun ce haramun me yasa saboda an kulla akan sharadi me yasa aka ce auren mut'a bai kullu ba saboda an kulla shi akan sharadi aure na mut'a zan aure ki na wata uku saboda an yi min taransuwa zuwa garin nan bai kamata in zauna a garin nan ba mata ba idan bayan wata uku shi kenan kowa ya kama gabansa kaga an kulla shi akan sharadi to wannan auren gaba ɗaya bai ma kullu ba wa sumiya muhallalan li qasdi ilayhi wanda shi yasa ake kira mutumin da ya kulla wannan auren al-muhallil muhallil mai kokarin halattawa wa in kana la yusul bi tahlil bi ko da yake wannan bai sa auren ya halatta din ba to amma akwai malaman da suke gani yasahhu an-nikah wa yufsidu ash-shart auren yana inganta sharadin dai a bace yake sharadin dai kadai ba za a dauka ba fa amma idan lam yakun zalika fil aqdi misali da aka zo kulla auren ba a gaya ma kowa ba duk an haɗu a masallaci ko a kofar gidan mutum aka kulla aure waɗanda ke gudun sun ji wane ya auri wance babu sharadin cewa zai take ta kaga ba a faɗa ba wa kanat niyyatu wa aqidatuhu zalika amma niyyarsa ita ce zai tara da ita wannan matar sau ɗaya sai take ta to akwai malaman da ke ganin hakan makaru ne gairu annan ne ka sahihun auren ya inganta tunda ba a yi sharadi a lokacin kulla shi ba wa in asabaha kuma tallaqaha wa qabbat iddataha allatil awwal inda aksari fuqaha malaman fiqhu suna gani idan aka zo kulla aure aka kulla ba a yi sharadi ba ko da yake tsakanin shi da matan su kadai suka yi wannan yarjejeniya amma a wajen kulla auren ba a faɗa ba kowa ba su malaman fiqhu mafi yawa suna ganin auren ya inganta wannan sharadi shine wanda bai inganta ba halalin awal saboda haka in ya sake ta za ta iya dawowa ga mijin farko din inda aksari ahlul ilm to amma tun daga tabi'ai an samu malamai waɗanda suke ganin wannan fatawar ba daidai ba ne kamar Ibrahim an-Nakhai yana cewa la tahillu illa an yakuna nikahu ragaba da a ce mutum da mace za su yi yarjejeniya a goye wance zan aure ki na yadda zan aure ki akan bayan jima'i da ita sau ɗaya zai sake ta don ta koma ga mijinta na fari su ya sun suka yi wannan sharadi Ibrahim an-Nakhai ya ce auren bai ma kullu ba ko da a lokacin ɗaura auren ba a gaya wa mutane ba fa in kanat niyyatu ahadi salasa al-imam an-Nakhai ya ce mutane uku idan aka samu niyyar ɗaya daga cikinsu ba aure ba ne to wannan auren bai kullu ba imma zawjul awwal shi mijin farko aw thani ko miji na biyu aw al-mar'atu ko ita matan idan aka samu ɗaya daga cikinsu akwai niyyar at-tahlil yana nufin zai halatta aurenta fannikahu batil auren bai inganta ji Ibrahim an-Nakhai wannan kuma ita ce fahimtar Sufyan as-Sauri da malamai da dama magabata illa dai yana cewa idan ta zawaja ha ala niyyati tahlil lil awwal sun badala fa ayyun sika dan akan samu irin haka wani zai zo ya same ka saboda shi Allah yakan jarabta bayi Allah yana jarabawa ga dan adam musamman ta sashin aure kaga matarsa ce ya sake ta karo daban-daban har uku to sai Allah ya zuba mar son matan fiye da da saboda ya zama jarabawar imani gare shi kafa zauna da matarka har an sake ta kashi na farko biyu uku sau uku kuna rabuwa amma sai bayan na uku sai shaidan ya shigo saboda haka sai je a wannan lokaci yake son matar shi ya za a yi ne ita wannan matar ta dawo ku sai haɗa baki da wani da Allah wani ga sadaki ma ni na biya maka idan an kulla auren kwana ɗaya muka yi bayan kwana guda ka sake min a gina to shi Sufyanu Thawri yana cewa da aka yi wannan yarjejeniya a ɓoye da aka zo aka kulla aure to shi miji na biyun da ya tafi sai ya ga matan ta mishi shi ne sai ya ce layi ujibu ni illa an yi farika ha wa yasta alifu nikahan jadida to wannan ba ma shi kadai ba al-imam Ahmad bin Hanbal shi ma yana da wannan fahimta ba dai ba a yi sharadi ba a lokacin kulla auren a ɓoye ne aka yarjejeniya to yanzu idan ka aure ta sai ka ga ta yi maka rike matanka kawai ba sai an sake aure ba wannan fahimtar su ce amma al-imam Malik ya ce la yufarriqu bainahuma bi kulli hal dole wannan auren an riga an gina shi ne a kan fasadi bai kulluba sai dai a sake wani wato idan ma kana ganin matar ta yi mata to sai dai a yi wani sabon aure amma wancan auren ai an yi shi ne a kan niyyar halatta haram saboda haka wannan auren bai ɗauri ba amma al-imam Ahmad shi yana ganin ba ma sai an sake ɗaura auren ba bayanin al-imam Malik shi ne gaskiya asali auren bai kulluba duk auren da aka kulla shi a kan sharadi wannan sharadin da ya saba ma dokar Allah to wannan auren banza ne bai ma kulluba idan ana son a gyara wannan auren to dole sai an sake yin sa tun daga farko Ibn Taymiyya a littafin Al-Fatawa al-Kubra a mujallar na 6 shafin 298 ya kirga tabi'ai wadanda suke ganin auren bai inganta ba kaga akwai Al-Hasan al-Basri akwai Al-Qadi Ibrahim bin Yazid al-Nakhai akwai Ibn al-Musayyib wadannan duk manyan malamai ne daga cikin malaman farko wadanda suke cewa idza kanat niyyatu ahadi sadaqati dayan uku mutane uku dinnan idan aka samu ɗaya daga cikinsu niyyarsa ita ce a halatta auren to auren bai kullu ba ɗaya daga cikin mutane uku az-zawjul awwal az-zawjus sani awil mar'atu mijin farko niyyarsa ita ce matar ta yi wani aure ta dawo to auren da za ta yi bai inganta ba matar ta yi nufin za ta yi auren don ta koba ga mijin farko to wannan aure ko ta yi bai inganta ba miji na biyu ya yi nufin zai aure ta da nufin ya sake ta ta koma ga mijin farko to wannan auren bai inganta ba waɗannan manyan tabi'ai sun ba da wannan fatawa kuma wannan ita ce shi ne gaskiya domin Allah ya la'anci mai aikata haka Allah ya la'anci mai aikata haka babu yadda za a yi la'antar Allah tana kan abu sannan a ce amin ya inganta idan mijin farko shi ya kulla ko yana da sani game da wannan aure da za a yi a dawo to auren bai inganta ba miji na biyu shi ma idan yana da wannan tunani auren bai inganta ba ita kanta matar idan tana da wannan tunani annahu muhallilun fa nikahu hadha al-akhir batilun auren da aka yi na biyun auren bai inganta ba wala tahillu lil-awwali kuma ba ta halatta ta dawo ga wannan miji sai ta yi aure ingantacce sai ta yi aure ingantacce idan bayan auren ya mutu to tana iya dawowa ga mijinta na fari shi ne sai Ibn Taymiyya ya yi bayani ya ce innal mar'ata idza nakahat ar-rajula wa laysat hiya rajula idan mace ta auri mutum ba ta da sha'awar mutum kuma wannan yana faruwa kusan kullum yan watanni da suka wuce akwai wani bawan Allah da haka ya faru da shi zalunci ne mai girman gaske shi bai sani ba ya gaba zawara kyakkyawa saboda haka ya tafi ya nema cikin sauki kuma aka amsa ya ma sai da motar shi saboda za a yi buki ya kama gidan haya ya kama daki aka gyara ya sanar da yan uwa birane da ƙauyuka dangi aka haɗu wajen buki ya kawo sadaki sannan an sanar da aminai da abokai an haɗu masallaci an ɗaura kwana ɗaya matan nan ta gudu shi kuma bai sani ba ashe shirin tsakaninta ne da mijinta na fari tsakaninta da mijinta na fari suka shirya zai ke aure amma kwana ɗaya ki dawo kaga Allah ake ma dabara bayan an yi dabara ma Allah sannan kuma an zalunci wannan bawan Allah ba yadda za a yi ka sai da motarka saboda ka auri mata da za ku kwana daya zai yi wuya shine Ibn Taymiyyah yace wannan ba karamin zalunci bane fa laysat hiya nakiha kama taqaddam ita wannan matar in ma kace ta yi aure ka saba ma sunnar manzon Allah saboda ba aure kai ba yace wannan ba aure ne kai ba bal hiya mustahzi'a bi ayatillah ita wannan matar izgilanci ne ma take da ayoyin Allah duk matar da za ta yi wannan dabara ba ta yadda ma da alqur'ani ba tana izgilanci ne da ayoyin Allah mutala'iba bi hududillah tana wasa da iyakokin Allah wallahi wahala da mutumin ne ya sha abin tausayi har kujerun jirgin sama ya abin nan saboda za a yi gaggarin guki ga mata ta gudu وهي خادئه للرجل تا يودر متمل ماكره به تا كل امر ماكرك وهي ان لم تملك الانفراد بالفرقه فانها تنوي التسبب فيه سي ابن تيميه يجي اي ذاك تشي اي سكي بي هنن متي saboda haka ai zaka dauka kuma bace laifi ba koda mace ba ta da mallakan saki ai tana da sababin saki ta mallaki sababin saki idan kai yaji duk inda kai kokari tace ba za ka koma ba ai dole karshen abin sai ka sake ta ko saboda ka koda ba ita ce za ta saki kanta ba Ibn Taymiyyah yace ai tana da sababin da za ta jawo ma kanta saki ala wajhin tahsul bihi galiban bi an tanwiya al-inkhila' min saboda ka duk tun farko auren ma da aka kulla niyyarka shine za ta yi hulu za ta nemi kulu bayan an kulla aure kuma aka tsere abin da ke faruwa kenan shi yasa manzon Allah yake cewa matan da suke neman kulu munafikai ne dama akwai wani abu da suka kulla a cikin rayuwarsu wannan shine misalin abin da ya faru wa izharar zuhd fi wa karahatahu wa bughdah saboda haka za ta bayyana kiyayyata ga wannan miji ta bayyana kauracewarta da yaji da tawaye in dai mace ba ta sonka to wallahi kai ƙarya ka zauna da ita duk abin da za ta yi ta musguna maka sai ka sake ta za ta yi wadalika mimma yab'athu ala qul'iha aw talaqiha kai ta tunzura ka har sai ka sake ta wa yaqtafihi fil ghalib thumma in damma ila zalika an tanwiya an-nushuza an baya ga cewa dama auren ta kulla shi da nufin cewa auren ba zai dore ba za ta rabu da shi sannan kuma gashi auren an kulla shi akan za ta yi masa bore za ta yi masa tawaye ta wahal da shi wa fi ilma yukrahu laha za ta aikata duk abin da aka karhanta wa tarku wa tarka ma yanbaghi laha abubuwan da ya kamata su ta yi na biyayya ga aure ba za ta yi su ba fa hadha amrun muharramun wa huwa mujibun lil furqati fil ada wannan abin da ta aikata haramun ne kuma ba makawa idan mace ba ta son ka karshen ta dole sai an kai ga rabuwa fa ashbaha ma law nawat ma yujibu al-furqa shar'an wa in lam tanwi fi ila muharramin wa la tarka wajib sai ce fa hiya laysat murida lahu dama can auren ba nufin sa kai ba wa mislu hadhihi fi madinna Allah tuqima hudud Allah ma'ahu wannan ya nuna cewa dama ta yi auren ne akan ba za ta tsaya akan dokokin Allah ba in ka tafi suratul rum aya ta 21 Ibn Taymiyyah yace shi kuma abinda Allah ya shar'anta game da aure waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma aure yana zama sababi na soyayya da jin kai amma ita wannan matar ta shigo da aure a matsayin sababi na kiyayya da azaba ga shi wannan miji kaga sai ya zama akasi na manufar aure wanda Allah tabaraka wataala ya faɗa a cikin alqur'ani wa maqsudu sakan wal izdiwaji wa man kanat al mar'atu min din al aqd takrahu al maqam ma'a tunda aka kulla aure idan ya zama mace tana da niyyar ba za ta zauna da kai ba tawaddu furqatuhu lam yakun al nikahu ma'qudan ala wajhin yahsul bihi maqsuduhu idan ranar da aka daura auren matar ba tunaninta ne akan za ta zauna da kai ba, to wannan auren bai makullu ba. Bai makullu ba, me dalili? Saboda Allah ya faɗa a suratul Baqara aya ta 230, Allah madaukaki ya ce fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Abinda Allah ya tabbatar game da kulla aure shine ya tabbata za a kiyaye dokokin Allah. Falam yubih illa nikahan yudhannu fihi an yuqima hududullah. Allah bai halitta wani aure ba sai auren da za a kiyaye dokokinsa a kai. Wa mithlu hadhihi almar'a la tadhunnu an tuqima hududallah li'anna karahiyataha lahu tamna'uha bidh-dhanna. Iyayyar da take da shi ga wannan mijin shi zai kawar da ainihin abinda Allah ya faɗa na cewar dama aure ana kulla shi ne saboda a tsaya ma dokar Allah. Ita dama tun farko ba ta son yanki, saboda haka babu maganar biyayya ga dokar Allah tabaraka wa ta'ala a kai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala. Matsala ce da in kana duba littafin fiqhu za ka ga sabani da aka samu, don haka ba mamaki za ka ji malamai da ba da fatawoyi daban-daban game da al'amarin auren kashe wuta, domin akwai sabani da aka samu a tsakanin malamin fiqhu. Sabani saboda la'akari da wannan hadisi da muka karanta, mutane nawa ne annabi ya tsine musu? Mutum biyu ne, da mijin miji na biyu wanda yake son ya auri matar domin ya sake ta ta koma ga mijin farko. To da miji na biyu da mijin farko shi ne al-muhallil wal-muhallal lahu, waɗannan mutane biyu su ne annabi ya tsine musu albarka. To tunda su ne kaɗai annabi ya tsine musu albarka, shin matar niyyarta yana iya tasiri ga auren? Tunda ba ta cikin waɗannan waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ɗin, wannan yasa za ka samu malamin fiqh waɗanda ke akasari malamin fiqh suna ganin da ita da waliyinta niyyarsu ba shi da tasiri ga haramcin aura. Mutane biyun nan waɗanda suka tabbata Annabi ya la'ance su, su ne niyyar ɗayansu take da tasiri ga aure, mijin farko da miji na biyu. Amma waliyin mace fa mai ɗaura aurenta, idan da a ce waliyin mace shi zai kulla haka, ko ita matar ya zama niyyarta ita ce bayan auren ba za ta zauna ba, shin yana tasiri ma auren ko baya tasiri ma auren? Nan a galibin malamin fiqh suna ganin niyyar mace baya tasiri ga auren, niyyar waliyinta baya tasiri ga auren. Niyyar mutane biyu din nan kawai ake lura da su. Amma kamar yadda muka kawo bayanin Ibn Taymiyya a littafin Al-Fatawa Al-Kubra, inda ya dauko magana tun daga asali, tun daga zamanin tabi'ai, manyan masana irin fatawar da suka bayar, shine Ibn Taymiyya yake cewa maganar gaskiya ita ce mutane uku din nan da mijin farko da na biyu da ita matar, matukar ɗayansu yana da niyyar wannan auren, za a kulla shi ne domin a halarta komawarta ga mijin farko, wannan auren bai makullu ba. Wannan ita ce fahimtar tabi'ai, kuma ya ba da hujjoji a littafin Al-Fatawa Al-Kubra daban-daban. Daga cikin hujjojin ya kawo aya ta 230 ta suratul Baqara. Mai Allah madaukaki ya faɗa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ka sake matar ka sake na uku, fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra, wannan matar ba ta halatta gare ka sai ta auri wani. To shi ne sai ya ce ka koma ga larabci kansa, hatta tankiha, ba a ce hatta tunkaha ba, hatta tankiha, sai ita ta auri wani. Kaga ya gwada ashe niyyarta yana da tasiri. Inda an ce hatta tunkaha, dama ita mace ba ta aurar da kanta, sai dai idan waliyinta ya aurar da ita yace yaqtadi an yakuna hunaka nikahun haqiqa min jihatiha tunda Allah yace hatta tankiha ya gode cewa ita kanta sai ta tabbatar auren da ta yi aure ne wanda yake ingantacce li zawjin huwa zawjun haqiqa ta auri mutum aure na haqiqa babu nufin za ta rabu da shi fa idza kana muhallilan lam yakun zawjan amma idan wannan mutumin da ta aura dama ta aure shi ne dan ya halatta ta to wannan ba mijinta bane bal taisan musta'aran sai mu koma ga hadisin da muka karanta wanda manzon Allah ya ce bunsurun aro kaga annabi ya kira miji na biyun da sunar bunsurun aro manzon Allah bai kira shi sunan miji ba wa idza kana kad nawat an taf'ala ma yarfa'u nikah lam takun nakiha haqiqa saboda haka idan ita macen ta kulla niyyar za ta aure wani mutum saboda ta koma gidan mijinta na bari to wannan aure da ta yi ba aure bane a musulunci ba aure bane na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan bayani shine maganar gaskiya wannan ita ce fahimta ingantacciya duk matar da ta yi aure da nufin za ta koma ga mijinta da bari to wannan auren da kai bai inganta ba sannan kuma komawanta ma baya inganta su kaga kenan ya shafi duk wani wanda zai tsara dabara na halatta abin da Allah mazaukake ya haramta wannan yana cikin bayanin al-Ukhaymin a littafinsa Asharbul Mumti' a mujallar na biyar shafi na 286 amma in ka duba littafin fiqhu za ka iya ganin bambanci za ka ga cewa malaman fiqhu suna da wata ka'ida ma da suke cewa man la furqata bi yadihi la athara li niyyatihi wanda saki baya hannunsa niyyarsa ba ta tasiri ma aure wannan wata ka'ida ce ta malamin fiqh kuma ba ta da ma'ani ba ta da mahalli wanda niyyarsa wanda rabuwa kai ba ta hannunsa rabuwa ba ta hannunsa niyyarsa ba ta tasiri ma auren ai ka ga mace ba ta saki rabuwa baya hannun mace to saboda haka dan mace ta kulla niyyar auren nan da za ta yi na kashe wuta ne malamu su suna cewa niyyarta baya tasiri ma auren alhali hadisin manzon Allah kuma ya nuna yana yi saboda haka yasa fahimta mafi inganci shine cewar kamar yadda Usaimi na faɗa yace wal qawlur rajihu أي نية تقب من واحد من الثلاثة إن أكثر نية تموت أكدنا دمجن فرقو دمجي نبيو دإتماتر إن أكثر مؤيدة تقيم سينا دنية أولا دزائي نكشو تاني وانا أولا بما قلوا فإنها تبطل العقد مي دليل saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat ay ayyuka sun ta'allaka ne da niyya ayyuka sun ta'allaka ne da niyya don haka dukkan irin da aka samu niyya mara kyau akan aure to yana tasiri ma wannan auren to wannan abin mutane sukan dauke shi kamar wato karami alhali tun dadewa malaman farko sun dauke shi babban al'amari shi yasa kaga aka samu tsinuwar Allah akai ibnu taymiya a littafin al-fatawa al-kubra muktasar al-fatawa al-misriya fi mujallad na farko shafin 422 yace an-nasara ta'ibul muslimin har kiristoci a can zamanin farko suna batanci ga musulunci ta dalilin auren kashe wuta an samu lokacin da kiristoci suke cewa al-muslimuna qala lahum nabiyuhum wai musulmai annabinsu ya ce idza talaqa ahadukum zawjatahu idan mutum ya sake matarsa lam tahilla lahu hatta tazni ba za ta dawo gare shi ba sai ta yi zina kaga wannan kage ne kiristoci suna faɗin haka a wancan zamani suka ce wai annabi ya karantar da cewar in ka sake matarka ba za ta dawo ba sai ta yi zina bi ma'ana ka sake ta ɗaya biyu uku Allah ya haramta aure sai ta yi wani aure auren ya mutu sai ta damu sai su kiristoci na cewa sai ta yi zina saboda za ta tafi ta yi aure da wani auren wucin gadi saboda ta dawo ga mijinta na fari wannan aure da ta yi na biyu zina ce to da ya kawo wannan shine sai yayi martani gare su yace wannan bidiyo na bari'un min zalika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba halatta haka ba ba shi kadai ba huwa wa ashabuhu wattabi'una lahum wa jumhuru a'immatul muslimin radiyallahu anhu da manzon Allah da sahabbai da tabi'ai da matana ba su taba halatta auren kashe wuta ba shi yasa manzon Allah ya kira mutumin da aka kulla hakan da shi da sunan gunsurun aro ai kaga annabi na kushe ma wannan abin da aka aikata kuma in ka dawo zamanin sayyidina Umar zamanin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda akwai hadisin Qabisa bin Jabir yace zamanin sayyidina Umar yake shugabanci na ji sayyidina Umar yana huduba ga mutane wa huwa yaqul sayyidina Umar yana cewa wallahi la uta bihalin wala muhallalin illa rajamtuhu ba sayyidina Umar yace na rantsa da Allah idan aka kawo min mutumin da yayi auren kashe wuta da wanda aka yi auren saboda a gyara masa ita wannan matan sayyidina Umar yace wallahi zan musu hukuncin jifa sayyidina Umar yana nufin matsayin mazinata suke ba ma aure bane inda aka kawo mutum da sunan ya auri wata mace dan ya halatta aurenta ga mijinta na fari shi mijin na fari da wanda ya auri ita wannan matan miji na biyun sayyidina Umar yace zai sa a musu rajam me yake nufi za a yi musu hukuncin mazinata saboda da shi da zina ba su da bambanci auren kashe wuta zina ce wannan shi ne abin da sayyidina Umar ya faɗa za ka gani a sunan Sa'id ibn Mansur hadisi na 1993 da kitabun musannaf na ibn Abi Shayba mujallal na 7 shafi na 1992 haka kuma da littafin al-Imam al-Baihaqi a sunan al-Kubra to wannan tun zamanin sayyidina Umar ya tabbatar da haka don haka auren kashe wuta da zina ba su da bambanci Allah shi kare mu sai mu je hadisi na gaba amma kuma hadisin zamu tsallake wannan zamu je na ƙarshe sannan mu dawo na 30 saboda mai yiwa waɗanda suka rubuta bulugul maram su suka yi wannan kuskure domin hadisin a jere suke daga wannan hadisi da muka karanta ya kamata sai hadisin Aisha amma sai aka kawo hadisin Abu Huraira sannan kuma aka kawo na Aisha a ƙarshe bari mu tsallaka mu karanta hadisin Aisha Allah ya ƙara mutai an Aisha radiyallahu anha an karɓo hadisin daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat Aisha ta ce talaqa rajulun imra'atahu salasa an samu wani mutum da ya saki matarsa shika uku wato an samu rabuwa tsakanin shi da matar shi daban-daban har ya kai sau uku fa tazawwajaha rajulun sai wani mutum ya aure ita wannan matan kaga tana ba mu labarin abin da ya auku a zamanin manzon Allah wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam summa talaqaha qabla an yadkhula biha shi miji na biyun sai ya sake ta kafin ma ya tara da ita shi ake nufi da ad-dukhul qabla an yadkhula biha kafin ya tara da ita bi ma'ana qabla an yujami'aha fa arada zawjuha an yatazawwajaha sai mijin farko ya yi nufin zai auri ita wannan matan zai dawo da matan shi kenan fasu ila rasulullah sai aka yi wa manzon Allah tambaya an zalika game da wannan hukunci fa kala sai manzon Allah ya ce la baya halatta mijin farko ya auri ita wannan mata hatta yazuqa al-akharu har sai miji na ƙarshen miji na biyun ya ɗanɗana min usailatiha ya dandana zumanta ma zaqal awwalu abinda mijin farko ya dandana manzo Allah yace ba za ka koma ga mijin farko ba har sai miji na biyu ya dandana zumanta irin wanda mijin farko ya dandana wannan kalma ce da annabi ya kawo saboda baya son ya ce har sai miji na biyu yayi jima'i da matar sai manzo Allah ya yi kinaya in ka dubi sharh an-nawawi ala sahih muslim juz'i na karshe na 574 ne annabi yake nufi da usailatiha asali ina aka ce al-afal al-afal zuma zuma shine al-afal to tasghiri na asala shine usaila tasghiru asala wato dan zuma maimakon a ce zuma gaba ɗaya sai a ce dan zuma shine al-imam an-nawawi yace abinda annabi yake nufi kinayatun anil jima'i maimakon annabi yace ba za ta koma ga mijin farko ba sai miji na biyun yayi jima'i da ita manzon Allah mai kunya ne to sai manzon Allah yake har sai miji na biyu ya dandana zumanta irin abin da mijin farko ya dandana kaga ya rabe da wannan kalma na zuma yana nufin jima'i lafza ta al-afl kamar yanda zuma ke da zaki wa halawaci ne shine manzon Allah ya kamanta da wato zaki na jima'i manzon Allah yake cewa ba za ta koma ga miji na biyun ba na farko sai miji na biyu ya yi jima'i da ita shine yake muttafaqun alai wannan hadisin an samu daidaituwar riwaya tsakanin al-Imam Bukhari da Muslim واللفظ لمسلم اما لفظ ده يتاو انن لفظ الامام مسلم حديث ينا صحيح البخاري ينا باب اذا طلق صلاه لم ثم تزوجت بعد العده زوجا غيره حديث ينا صحيح البخاري ينا صحيح مسلم صحيح البخاري حديث 2261 Aisha ta bayyana abin bayanin yafi yanda yazo anan yafi gamsarwa yanda bayanin ta yazo cikin sahihu Bukhari anna rifa'atul qurawi akwai wani mutum ana kiransa rifa'atul qurawi wani sahabi manzon Allah sunan shi rifa'a tazawwaja imra'atan ya auri wata mace ثم طلقها daga baya sai ya sake ta fatazawajat akhara sai ita wannan matan ta aure wani mutum fa atatin nabiyya duk wannan bayanin Aisha ne amma riwayar al-Imam Bukhari saboda haka sai ita wannan mata ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat lahu ta gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu la ya'tiha bayan ta auri mutum na biyu shi wannan mutumin na biyu bai yi jima'i da ita ba wa annahu laysa ma'ahu illa mithlu hudba da ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na auri mutum amma na tarar da shi kamar geza kamar geza na tufafi gezan tufafi kamar misali majanyi akan mai geza kamar zannuwa saka irin na gado da sauransu akan yi geza to sai take kamanta al'auran mijin nata da gezan take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na auri mutum amma abinda na tarar da shi kamar geza ne wato tana nufin mutumin bai da sha'awa bai ma da sha'awa falam tasil minhu ila shay'in turid saboda haka shi wannan miji nata na biyu bai tara da ita ba falam yalbat an tallaqaha shi ko wannan miji sai ya sake ta to shine da ta zo ta samu annabi ta gaya mishi sai manzon Allah ya ce la ba za ki koma ga mijin farko ba hatta tabuki usailatahu wa yabuka usailataki har sai kin dandana dan zuman shi shi ma ya dandana wato yar zumanki littafin muwatta al-imam malik ya kawo hadisin ya bayyana sunan ita wannan matan yana babu nikahin muhallili wa ma ashbaha hadisi na 2126 hadisin az-zubair bin abdurrahman bin az-zabir az-zubair bin abdurrahman bin az-zabir mijin nata na biyu sunan shi abdurrahman bin az-zabir mijin ta na farko shine rifa'atu bin simwal rifa'atu bin simwal shine mijin ta na fari طلق امرأته يسكي إتوان نما تسونان تميمة بنت وهب سؤال تهم موتاد أنت هم سوناني سو مجن تنفاري سونان شرفاء إتكو مفا سونان تميمة أما كذلك فهم حديثي إنك دوا ذاك تسوناني مركشي أوكو a wata riwayar zaka ga an sa sunanta Suhaimatu, a wata riwayar an sa sunanta Umaymatu, wato sunaye guda uku, Tamima, Suhaima, Umayma. Amma yadda ya tawa littafin Muwatta shine mafi inganci, sunanta Tamimatu bintu Wahb, wannan shine mafi inganci. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai mijinta Rifa'atu, aka samu rabuwa a tsakaninta da shi har sau uku. Fa nakahat Abdurrahman bin Zubair, sai ta aure Abdurrahman bin Zubair. Abdurrahman bin Zubair din nan lafiyansa ƙalau, amma lokacin da ya aure ta fa'turiba, in ji Aisha, sai ya samu matsala. Mutum yakan samu matsala a rayuwar shi, mutum yakan samu matsala a rayuwar shi, daga baya ya zamanto bai da sha'awar mata gaba ɗaya. Me yi wata dalilin wata jinya? To ya aure ta daidai samun wannan matsala, sai ya zamanto bai da sha'awar mace, an samu al-istirka, adamu intishari, al'auransa ya zamanto bai motsi. Falam yastati an yamassaha, saboda haka bayan auren bai iya taɓa jikinta ba. Fa faraqaha, da ya ga cewar haka ya faru da shi, sai ya sake ta. To yana faruwa domin musamman ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan ka auri mace sai zamanto kai sha'awarka ta rabu da kai, ai zamanka da ita cutarwa ne, to da ka sai ka sallame ta. To sai ya sake ta. To da ya sake ta, ita kuma akwai tsoron Allah, sai ta zo wajen manzon Allah. Kaga babu wanda ya san abin da ya ɗauku tsakaninta da miji na biyun sai Allah. Amma sai ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa arada Rifa'atu an yankihaha, shi mijinta na fari sai ji labari aurenta na biyu ya mutu, sai ga shi ya taho yana zawarci yana bukatan ya aure ta. Zawjuhal awwal alladhi kana tallaqaha, amma saboda tsoron Allah sai ta zo gidan Annabi. Da ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta tarasa manzon Allah yana gidan Aisha, shi ne take ma Annabi bayani. Zakara zalika li rasulillah fa nakafu an tazwijaha, manzon Allah sai ya ce ma Rifa'a, ba za ka aure ta ba. La tahillu laka hatta tabuqa al-usayla, baya halatta ka sake dawo da ita wannan mata sai ta yi auren da an tara da ita a cikin auren. To wannan hadisin kamar yadda ya zo a sahihu Muslim, yana babu la tahillu al-mutallaqatu salasan limutalliqiha hatta tankiha zawjan ghayra wa yata'aha thumma yufarikaha wa tankabi iddataha, a lokacin ne zaka mutum zai iya komawa ya aure ita wannan mata, idan an samu ta yi aure na biyu, wannan auren ingantacce kuma an tara da ita a cikin wannan auren. Aisha ta ba da labari, wato abin sai ya auku lokacin da ita wannan mata ta zo gidan manzon Allah. Annabi yana gidan Aisha, na biyu baban Aisha yana gidan Sayyidina Abubakar, sai ga ita wannan matar ta taho Tamima. Ja'at imra'atu Rifa'a ila nabi, ta shigo gidan, sai Aisha ta ce lokacin da ita Tamima ta zo, sai ta ce kuntu inda Rifa'a, ya Rasulullah, mijina shi ne Rifa'atu, fa tallaqani fa batta talaqi, ya sake ni kuma sakin ya kai uku, saki ya kai uku, babu halin zauna da shi. Fatazawwajtu Abdurrahman bin Zubair, sai na aure Abdurrahman bin Zubair. Sai ta ce to amma da na aure wannan mutumin, wa innama ma'ahu mithlu ghulbati thawb, na tarar da shi al'aurarsa kamar gezan tufafi. Wannan kalma da ta faɗa, fatabassama Rasulullah, sai manzon Allah ya murmushi, ta yi ƙarfin hali. To kuma in bata faɗa ba, ai ba za a gane damuwarta ba. Saboda haka ya sa ta yi ƙarfin hali ta faɗa, ta ce ya Rasulullah, miji na biyun nawa, na tarar da shi al'aurarsa kamar gezan tufafi. Gezan tufafi baya motsi, sai ka motsar da shi, tana nufin cewa mijin naka na biyu bai da sha'awa. To a lokacin akwai wani sahabin Annabi da yake kofa, ana kiransa Khalid bin Sa'id al-Umawi, yana kofan gida, yana kofan gidan, yana jira a mar izini ya shigo. A cikin gidan akwai Sayyidina Abubakar yana zaune, ga manzon Allah, ga Aisha, ga ita Tamima ta zo tana magana. Shi wannan da yake kofa shine Khalid bin Sa'id al-Umawi, yana cikin as-sabiqun al-awwal, ana cewa kusan shine mutum ko dai na biyar ko shida wanda ya karbi musulunci a tarihin musulunci gaba ɗayansa. Za ka gani a littafin Siyaru A'lamin Nubala na Al-Imam Az-Zahabi, kuma babu shakka shine mutum na farko da ya rubuta basmala a duniya. Wanda ya rubuta basmala a duniya shine mutum na farko, Khalid bin Sa'id, babban tabi'i, babban sahabi. Yana kofa, yana jiran Annabi Umar ibn ya shigo. Sai ya ji ita wannan matar ta faɗi wannan magana. Sai ce, ya Abubakar, ala tanhi hadhihi amma tajharu bihi inda Rasulillah. Abubakar, kana ɗakin ka, ba za ka hana wannan matar irin wannan magana da take yi gaban manzon Allah ba? Kaga yana ta kofa, amma ya ji abin da ta faɗa. To sai na Abubakar bai hana ta ba. Aisha ta ce, wallahi ma yazidu rasulullahi ala tabassum, shi dai manzon Allah murmushi yake ta yin kawai. Ita wannan matar ga abin da ta faɗa, manzon Allah sai yana murmushi bai hana ba, saboda larura ce ta kai ga sai ta bayyana. Shi ma Sayyidina Abubakar bai hana ta ba, saboda idan aka ce an je kotu ana neman sanin haƙƙi, to kaga ba abin da za a boye, dole sai an yi bayani. Ko ko a ce an je gaban likita idan ana neman waraka, ai dole ne a bar bayani ciwo. Don haka ita wannan matar tana so ta san hukuncin Allah, tunda Allah tabaraka wa ta'ala yake fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra. To ta yi auren, aure na biyu, amma miji na biyun kuma ya samu larura, bai iya jima'i da ita ba. Shin za ta iya komawa ga mijin farko? To wannan hadisin shi yake nuna cewar idan mutum ya saki matarsa saki na uku, ita wannan matar ba ta dawowa gare shi sai ta yi auren da an yi jima'i da ita. Idan ba a yi jima'i da ita a cikin wannan auren ba, to ba za ta dawo ga mijin farko ba. Wannan ya zo a sharh Damawi ala Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi sharhin wannan hadisin da muke karantawa yana mujallad na 10 shafi na uku, ya kawo bayanin malamai akai. Haka nan Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallad na 9 shafi na 374. Sai mu karanta hadisi na ƙarshe. Kuma ba ma ita wannan matar kaɗai ba ce, babu shakka akwai misalai daban-daban, na so in karanta su amma na fahimci lokaci ya ƙure. Wato ba ita Tamima ce kaɗai hakan ya faru gare ta ba. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu misalai mutanen da sun saki matansu ya kai sau uku, to kuma suka zo gaban manzon Allah da irin wannan ishu. Ta yi auren ba a tara da ita ba, shin za ta iya komawa? Manzon Allah ya ce a'a. Daga cikinsu akwai hadisin Ubaydullah ibn al-Abbas, wata mace da ake kiranta Gumaysa'u, akan kira ta Rumaysa'u, Gumaysa'u, Rumaysa'u. Ta zo ga Annabi tana koka damuwarta game da mijinta na biyu, ana ce masa Amr ibn Hazmin, wanda nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukunci, laysa laki zalika hatta tazuka usaylataki rajulun ghayru, ba zai yiwu ki koma ga mijinki na fari ba har sai kin yi auren da an yi jima'i da ke a cikinsa. Wannan ka'ida ce, dama idan dai mutum ya saki matarsa saki uku, to ba ta halaka gare shi sai ta yi wani aure ingantacce kuma an yi jima'i da ita a cikin wannan auren. To hadisi na ƙarshe, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر حديث عند أبو هريرة الله يكرم سيرجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يجي لا ينكح الزاني المجلود مزنا جيوان دعك مربولا لا بزي أولوة مجبا إلا مثله سيئرنسا مزنا جيوان دعك مربولا لا ba zai auri wata mace ba sai irinsa. Rawahu Ahmad. Al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin, wa Abu Dawud da kuma Al-Imam Abu Dawud yana babun fi qawlihi ta'ala az-zani la yankihu illa az-zaniya. yace warijaluhu siqatun mariwaitan hadisin amintattun amintattun malamai hadisin nan ya ingata yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2052 sahihul jami' saghir hadisi na 7788 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 2444 menene wannan hadisi yake karantar da mu annabi yace mazinaci wanda aka mar bulala ba zai auri wata mace ba sai irinsa me yake karantar da mu al-imam as-sana'ani littafin subulus salat juz'i na 2187 yace al-hadithu dalilun ala annahu yahrumu 'ala al-mar'ati an tuzawwaja biman zahara zinahu hadithin nan yana karantar da mu cewa haram ne ga mace ta auri mutumin da zinarsa ta bayyana duk mutumin da zina ta bayyana gare shi to haram ne a aure shi a dauki mace a hada shi da ita a wannan haram ne yace wala allahu wasfa bil majdudi bina'an ala al aglabi fi haqqi man zahara minhu zina wanda aka yi masa bulala kaga kenan zinansa ta bayyana karara shi yasa aka bada misali da shi wa kadhalika ar-rajul yahrumu alayka an yatazawwaja bi thaniya ba mace kadai ba kai ma musulmi haramun ne ka auri karo matar da zina ta bayyana gare ta to kai aurenka da ita wannan matar haramun dalilin wannan hadisi saboda haka yasa zaka ga malaman da suke sharhin wannan hadisin suna kawo aya ta uku ta suratul nur Allah madaukake ce az-zani la yankihu illa zaniya mazinaci ba zai auri wata ba sai mazinaciya aw mushrika ko kafira wa zaniyatu la yankihuha illa zani mazinaciya babu mai auren ta sai mazinaci aw mushrikun ko wani kafiri wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin amma an haramta hakan ga mu'minai an haramta tunda aka ce an haramta kai da sanin ka cewa matan nan mazinaciya ce ka aure ta kai ma ka san kai haram in dai kana da imani domin abinda Allah ya faɗa kenan hurrima dhalika 'ala al-mu'minin wannan ya zo cikin sharhin Ibn Taymiyyah al-Tahawi majmu' fatawa mujallad 32 sharhin 141 yace saboda haka duk bayanin da malaman sunna suka yi as-sahihu min qawli al-ulama anna zaniyata la yajuzu tazawwujuha illa ba'da tawbati mace in ta yi zina auren ta haramun ne sai ta tuba ko matsalar tuban sai an samu shaida saboda idan zina ta bayyana to ya nuna cewa mace ta shahara da zina to ba za a aure ta ba sai ta shahara da tuba haka mutum idan ya tabbata ya shahara da zina ba za a bashi mace ba sai ya shahara da tuba sai an shaida cewar ai da ne wane yake zina amma ai da dadewa ya tuba mutane da yawa sun san cewa yanzu baya zina to sai a bashi aure amma za ka samu mazinatan neman suke tsara yadda za su yi auren su ka'ida ne a samu wannan tuba idan ba a samu wannan tuba ba har yanzu ana cikin fushin Allah saboda Allah ya haramta wannan auren kai kayi zina da mace sannan kuma ka aure ta kana gani kamar auren ya halatta zaman da kai shi ko Allah ya ce wa hurrima zalika 'ala al-mu'mini wannan auren haramun ne to da yawa ma za ka samu mutum ne zai yi zina da mace ya mata ciki saboda haka sai iyayensa ce to sai ka aure ta kenan sai ka aure ta kaga sun halatta aure tsakanin mazinaka shi kuma Allah ya haramta aure da mazinaci sai an samu tuba idan tuba ta inganta falilahi alhamdu shi ne yace lam yakul lahu an yumsikaha ala tilkal hal haka kuma mutumin da yake da mace matar aure karara ya tabbata ta yi zina sai ce babu ko me zai hakurin zama da ita sai ce da shi da wanda ya auri mazinaciyan duk tafiyarsu da yake ya ce bal yufariquha dole ya rabu da ita wannan mata idan ya tabbata ta yi zina ya ce in bai rabu da ita ba kana da yusan a ranar tashin kiyama yana cikin waɗanda ake kiransu addayyut, waɗanda ba su samun kamshin aljanna. Ka yadda ka zauna da matar da fasika ce, to duk mutumin da ya tabbatar da matar ta yi zina ya zauna da ita, to babu shakka a lahira ba shi ba aljanna. Allah ka tsare mu, Allah kuma ya kare mana imani, Allah ya tsarkake mana halaye, Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai, Allah ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.